This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumenta nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 26 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
Iran ta ce martanin da za ta mayar na kisan killar da aka yi wa shugaban siyasa kungiyar Hamas a Tehran bai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri. Amurka na gargadin yiwuwar fuskantar bala'in bahalli a tekun Maliya bayan harin da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya wuce. Rasha ta kai hare-hare a kan Ukraine da jirage marasa matuka da makamai masu linzami cikin daren jiya.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa yau take ranar Hausa ta duniya kuma za a ji yadda aka gudanar da bikin wannan rana a jamhuriyar Niger.
Dinin ka ji babu haushi. Wataƙila ya samu hullanci a jinishi, ya samu barbarci jinishi, ya samu buzanci jinishi. Kenan tsakaninmu da Hausawa da Fulani ba wani bambamci.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin ƙasar Kamar na gargaɗin iyaye da su guji kare dokokin hana sa yara aikin ƙarfi a ƙasar.
They must go and hawk. So that we can meet.
Dole ne su je su yi talla don mu iya biyan bukatunmu na cikin gida. Ta yi wasu turani, abinci da kuma kula da lafiyarmu.
Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su rubuke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Araghchi ya shaidawa takwaran aikinsa na kasar Italiya cewa martanin da Iran za ta mayar na kisan killar da aka yi wa shugaban siyasar kungiyar Hamas a Tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri. A cikin wata sarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar a yau Litinin, ta bayyana wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Araghchi da ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani. Ta kuma rawaito cewa Araghchi yana mai cewa Iran ba ta neman ta da zaune tsaye amma ba ta tsoron hakan. Iran dai ta dora alhakin kisan gillar da aka yi wa jagoran siyasar Hamas Ismail Haniya akan Isra'ila, yayin da Isra'ila ba ta tabbatar ko musanta hannu ba. Kisan dai ya taimaka wajen haifar da fargabar barkewar rikici a yankin tare da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da ke samun goyon bayan Iran a zirin Gaza. Da faɗan da ake yi kowace rana na tsallaka iyaka tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a ƙasar Lebanon. A halin da ake ciki kuma, Amurka na gargaɗin yiwuwar fuskantar bala'in mahalli a tekun Maliya bayan harin da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya wuce. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya dole ne ya yi Allah wadai da harin da 'yan tawayen Houthi suka kai kan jirgin MT Delta Sionion. Thomas Greenfield ta faɗa a shafin X cewa ayyukan ta'addancin Houthi na barazana haifar da bala'in mahalli tare da mummunan sakamako ga yankin. Ta ce ya kamata kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a gaggauta aiwatar da wani ƙuduri na watan Junairu mai kira ga 'yan tawayen Houthi da su daina kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun Maliya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'a ƙasar Ukraine sun ce Rasha ta kai hare-hare a wurare da dama da jirgi mara matuki da makami mai linzami a kan Ukraine a yau Litinin. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutane aƙalla uku tare da ɗaukewar hasken wutar lantarki a sassan birane da dama. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa ta kafar Telegram cewa hare-haren Rasha sun shafi yankuna 15 na Ukraine. Shmyhal ya ce Ukraine na buƙatar makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma izini daga ƙawayenta da ke ba da makaman domin kai hari a kan yankunan da Rasha ke harba makamai masu linzami a Ukraine. ya ce Ukraine ta dogara ga goyen bayan kawayenta kuma Russia za ta dandana kudarta. Gwamnan Dnipro Petrovich Serhiy Lysak ya ce an kashe mutum daya tare da lalata gidaje da dama a yankin sa a yammacin birnin Lusk. Wani hari da Russia ta kai ya kashe mutum guda tare da lalata wani gini.
To nan ba da juma ba Hafiz zai sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan kungiyoyin bunƙasa harshen Hausa da al'adun Bahaushe a jamhuriyar Niger sun gudanar da bikin tunawa da ranar Hausa ta duniya kamar yadda a bikin ke gudana a kasashen Hausa wannan a yau Litinin 26 ga watan Agusta. Yanayin tsaron da ake ciki a Niger da makwabta ya sa hukumomin wannan kungiyoyi karkata alkalai shagungunan wannan rana kan gudunmawar da harshen Hausa ke badawa a ayyukan wazir zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka Solomon Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Bakin taro na cibiyar raya al'adu CCOJ na birnin Yamai a wannan Litinin kenan inda kungiyoyin bunƙasa harshen Hausa suka hallara domin bikin ranar Hausa ta duniya wacce ta samo asali a 2015 bayan da wani ɗan Najeriya ya yi kiran masu amfani da kafar sadarwar Twitter su rinka rubuce-rubucen su da haruffan Hausa don bunƙasa harshen ta wannan hanya. Ranar wacce ta ƙara samun karɓuwa ta zama wata damar tantauna matsalolin al'umma sabili kenan aka ta hallakar da bitin na bana kan gudunmuwar harshen Hausa a sha'anin wanzar da zaman lafiya. Magajiyar masarautar Kwargwam Hajiya Rabiatu Ya'u kusa ce a kungiyar jaruman Hausa.
Mu mata mu ne ke da iya su ma mazan wanda muke tare da su muna iya jayo hankalin su mu ce musu su bar shiga ta harkar ta'addanci kabilanci da wani abubuwa wanda zai kawo tashin hankali a cikin ƙasa ko a cikin duniya ma baki daya.
Yayin da alƙaluma suka nuna cewa Najeriya na da Hausawa kusan miliyan 60 an gano cewa kashi kusan 60 daga cikin 100 na jama'ar Niger mai mutane miliyan 27 suna jin Hausa. Abinda ke fayyace matsayin harshen a ayyukan faɗakar da jama'a ta wannan dalili ne ma gwamnatin Niger ta tashi haikan da yunkurin shimfiɗa tsarin karatu da harsunan gida a makarantun boko kamar yadda ministar ilimi da bunƙasa harsunan gida Dr. Elizabeth Sharif ta bayyana.
Shugaban ƙasa cikin umurnin da ya bani na farko shine mu ga yanda za mu yi tsarin ilimi ya zamanto ya dangantaka da al'adunmu da al'amuran ƙasa. To idan mun ce al'adu kuma mun ce harsunan mu duka Hausa da sauransu. Ƙasanmu akwai Hausawa, akwai Zabarmawa, akwai Larabawa, akwai dukkan ƙabilu. To yaya ne wa an irin kalmomin Hausa ne muke iya amfani da su a kowane lokaci dan da mu kawo zaman lafiya.
Kamar yar kungiyoyin kare haƙƙin mata da yara wato Kongafen ta jaddada aniyar bada gudunmuwar da za ta taimaka a cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin takin ranar ta bana. Inji shugabar su Madam Kako Hajiya Fatima.
Bunƙasa, kwanci hankali, dole za mu kama ma ɗaya mu mata.
An yi amfani da wannan dama don jajantawa al'ummar Hausawan duniya rasuwar sarkin sabon birni ta Najeriya. Wanne 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla bayan shafe makonni suna garkuwa da shi da sunan neman kuɗin fansa. Da tawa irin su tsohon shugaban majalisar jihar Zandar Alhaji Mutari Usman sun yi kira a kai zuciya nesa a duk lokacin da irin haka ta faru.
Duk in ka diba Bahaushe wataƙila ya samu hullanci a jinin shi, ya samu barbarci jinin shi, ya samu buzanci jinin shi. Kenan tsakaninmu da Hausawa da Fulani ba wani bambamci. Ya kamata mu kan mutaka tsantsan mu zama tsintsiya mu daurin ki daya.
An kuma gayyato masana kan tarihi da al'adun Hausa da za su gabatar da lecturci kafin a karkare da muhawarar bainar jama'a. A dai gefe wannan biki lokaci ne na baje kolin littattafan Hausa. Tun a ƙarshen shekarun 1960 zuwa farkon shekarun 1970 ne Niger ta fara gwajin karatun yaƙi da jahilci don ilmantar da waɗanda ba su sami shiga boko ba a lokacin da suke yara ƙanana. Hausa na daga cikin harsunan da wannan shiri ya shafa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Cewa gaida Solomon Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya damu da ƙarshen labaran duniya.
Hukumar lafiya a yankin kudu da hamadar Sahara na Afirka sun ce gungun 'yan bindiga ɗauke da makamai da kungiyoyin 'yan tawaye na hana su shiga garuruwa da ƙauyuka da ake zargi akwai waɗanda suka kamu da cutar ƙyandar biri. Jami'ai a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun ce ma'aikatan kiwon lafiya da ke kokarin shawo kan bullar kwayar cutar kyandabiri na korafin matsalolin samun damar shiga garuruwa da ƙauyuka da gungun masu dauke da makamai ke aiki. Dakarun gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suna yakar 'yan tawaye domin daƙile tashe-tashen hankula da rikicin siyasa da ya faru a shekarar 2013. Ministan Lafiya na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Pierre Somsi ya ce
cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion.
Ya kamata kungiyoyin da ke dauke da makamai su sani cewa fararen hula waɗanda ke fuskantar barazanar barkewar kwayar cutar kyandabiri da ba ta ba ganin irinta ba na buƙatar agajin gaggawa. Ya ce daga ƙasa da mutane 10 da ake zargi sun kamu da cutar a 2023, Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta ba da rahoton waɗanda suka kamu kusan 45 a wannan shekara. Sannan karin waɗanda abin ya shafa suna cikin daji da yankuna masu nisa da ta yiwu ba za a iya ba da rahoto ba. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ita ma wata ƙasa ce da ke fama da rikice-rikicen 'yan bindiga na cikin gida, kuma hukumar WHO ta ce ƙasar tana da sama da kashi 95 cikin 100 na adadin kusan mutane 17,000 da suka kamu da cutar kyandabiri da aka bayar da rahoto a duniya a wannan shekara. Ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta ba da rahoton kusan mutane 530 da suka mutu daga cutar. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun sanar a yau Litinin cewa 'yan tada ƙayar baya sun kashe aƙalla mutane 30 a wasu hare-hare da suka kai daban-daban a cikin dare a faɗin lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar mai fama da rikici. Hukumomin sun ce rikicin ya fara ne da yammacin ranar Lahadi, inda wasu mutane dauke da makamai suka tare wata babbar hanya a gunduwar Mushal tare da kashe fasinjoji aƙalla 23 bayan da suka tilasta musu fitowa daga cikin motocin da suka tare. Ayyuba Achkazai, wani babban jami'in 'yan sandan yankin, ya shaidawa manema labarai cewa waɗanda aka kashe galibi 'yan Punjab ne, lardin da ya fi yawan jama'a Pakistan. Ya ce maharan sun duba sunayen fasinjojin kafin su kashe su da kuma cinna motoci 10 wuta kafin su tsere daga wurin.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a kasar Kamaru ana samun kananan yara da suke tallace-tallace a bakin hanya da cikin unguwanni musamman a lokacin bazara domin samar da kuɗin shiga ga iyayensu. Sai dai gwamnatin kasar tana gargaɗin iyaye da su guji kare dokokin hana sa yara aikin ƙarfi da sanya rayuwar yaran cikin haɗari. Ga rahoton Jodaka Dandaho da na fassara. Tsadar rayuwa ta yi kamari a Kamaru, kuma iyalan Robert Taylor mai mutane 10 na jin raɗaɗin waɗanda suka dogara da ita don gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. A saboda haka, don rage nauyin da ke kanta, takan tura 'ya'yanta matasa kan titi don sayar da kayayyaki a lokacin hutun bazara.
They must go and hawk so that we can make.
Dole ne su je su yi talla don mu iya biyan bukatunmu na cikin gida, ta yi wasu tarani, abinci da kuma kula da lafiyarmu. Saboda a wasu lokutan muna yin rashin lafiya, abubuwa sun yi tsada sosai a ƙasarmu.
Duk da ƙoƙarin da take yi na biyan bukatun iyalinta, Stella tana damuwa da irin haɗarin da ke tattare da 'ya'yanta yayin da suke talla akan tituna.
When they go out there, we pray to God, God protect my.
Idan za su fita waje, sai in yi ta'addu'a ina roƙon Allah ya kare min 'ya'yana domin abubuwan da ke faruwa a wajen ba su da kyau. Ina yi masa gargaɗi, ba za mu iya yin hasashen abin da zai faru ba. Muna da wannan fahimtar. Kuma mun gargaɗe su akan kada ku je ku zauna a waje har zuwa maraice.
Rashin aikin yi da talauci ne yake sa iyaye da yawa a Kamaru suna tura 'ya'yansu su je su yi aiki, a cewar wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar Denmark ta fitar a 2023. Rahoton ya yi nuni da cewa 'yan matan da ke sayar da kayayyaki a cikin unguwanni na tattare da haɗari, inda suke fuskantar haɗari kamar cin zarafi ko a yi garkuwa da su. Don tunkara kalubalen, gwamnatin Kamar na ɗaukar matakan taimakawa, inda take baiwa iyaye mata damar samun kuɗin shiga ta hanyar koya musu sana'o'in hannu kamar fasahar kwamfuta da ɗinki da kuma girke-girke.
The Women Empowerment Center is still here.
Cibiyar tallafawa matan tana nan don taimaka masa su zama masu dogaro da kai, ta yadda za su iya kula da ƴaƴansu ba tare da dogara ga kuɗin da wasu daga cikin yaran za su iya taimaka masa da su ba.
Wasu iyaye suna tura ƴaƴansu don su kware a koyon wani abu maimakon bin wasu hanyoyi masu haɗari. Gidauniyar Balkanic Warrior Sport da Creational Academy na koyar da kwasa-kwasai a fannonin computer, kwallon kwando da kiɗe-kiɗe da sauran wasu abubuwa kyauta, wasu kuma ana biya.
Education does not end.
Batun ilimi bai tsaya ga darussan da ake ɗauka a aji ba kawai. Ilimi ya kunshi abubuwa kamar wasanni, kaɗe-kaɗe da sauransu waɗanda ke da muhimmanci a rayuwar yau.
Stella ta ce shirye-shiryen hukumomin gwamnati suna ƙarfafa tattalin arzikin iyaye kuma suna da muhimmanci wajen hana yara yin aikatau. Ta kuma ce suna ba da horo kan amfani da injina da kayan aikin masana'antu ta yadda iyaye za su samu aikin yi da kuɗin shiga.
We are making it to be sustainable because we want.
Mun tsara shirye-shiryen ta yadda za su dore saboda muna son mata su kasance masu dogaro ga kansu ta fuskar tattalin arziki ta yadda ba za su dogara ga wasu ba.
Shirye-shiryen horarwa da ake kyauta da gwamnati ke ɗaukar nauyi suna da muhimmanci a yankin Buwa, inda mata sama da 70 ke kammala horo a kowace shekara ƙarƙashin shirin na tallafawa mata, waɗanda yawancin suke samun aikin yi da jarin fara sana'a don samun ingantattun ayyuka.
To madalla a gaida abokan aiki ya taimaka wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:17 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji halin da ake ciki wajen inganta ilimin primary a jihar Jigawa da kuma Najeriya baki daya.
Za ku shigo da wani sabon tsari sai a cikin za a yi abin da ake cewa Universal Basic Education Commission.
Haka kuma za ku cewa gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bada umarnin soke takardar shaidar digiri na ɗalibai ko wanda suka kammala karatun jami'a 21,684 a jami'o'i dake jamhuriyar Benin da kuma kasar Togo. Da kuma hakan zai haifar?
Yawanci za a yi gyara, yana da kyau a auna a ga kuma abin da gyaran zai ƙara haifarwa, kar a yi abin da ake cewa gyaran gangan auzunawa.
Kika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
A makon nan da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin soke takardun shaidar digiri na wasu ɗalibai fiye da 21,000 da suka kammala karatun jami'o'insu ko suka halarci jami'o'i a jamhuriyar Benin da kuma Togo. Gwamnatin tarayya dai ta bayyana takardun shaidar a matsayin najabu, domin kuwa hukumomi ba su amince da irin waɗannan jami'o'i da 'yan Najeriya ke halarta a ƙasashen na Togo da jamhuriyar Benin ba. Sanarwar da gwamnatin ta fitar dai ta bayyana cewa tun daga shekara ta 2017 duk wani wanda ya halarci irin waɗannan jami'o'i, musamman ma dai waɗanda ake koyarwa da harshen Turanci, to tamkar dai bai halarci jami'o'in ba ne. Don haka ta umarci ma'aikatu na gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma masu zaman kansu, ko da sun ɗauki irin waɗannan ɗalibai aiki, to su hanzarta sallamansu daga aiki, domin kuwa takardun shaidar nasu na jabi ne. Kuma me wannan yake nufi kenan ga irin waɗannan ɗalibai? Tambayar kenan da newa Dr. Bashir Yankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Minna ta jihar Niger.
Assalamu alaikum warahmatullah. Wato hakika shi certificate ko takardar shaida wacce take ta bogi ba ta gaskiya ba, IB ne kware da gaskiya a cikin tsari ko kuma system ko yanayi. Na farko dai mutumin da bai kware ba, ba certified din ya kware ba kuma ya shiga yana aikin da mai irin wannan certificate din yake yi, kaga yana da hadari. Misali ka dauki
likita wanda ba a tabbatar cewa ya kware akan harkar likita ba a zo kuma a sashi aiki saboda ya mika takarda cewa yana da wannan wato kwarewa din kaga yana da hadari irin abubuwan da zai yi to shi yasa takardu na bogi wanda suke sheda na kammala makaranta suke da hadari kwarewa da gaske a cikin al'umma to amma abin da ya kamata kullum a lura shine ya aka yi sakaci aka kyale irin waɗannan takardu na bogi suka zo ma har mutum ya samu har ya samu aiki har ya ci gaba da aiki da sauransu kuma za a kalli wato yawanci za a gyara yana da cewa auna a ga kuma abin da gyaran zai kara haifarwa kar a yi abin da ake cewa gyaran gaggan auzuna kar a je a ballo wani abin kuma yanzu muna kukan rashin aiki muna kukan rashin abin nan da sauransu to la'alla waɗanda za a raba su da wannan aikin kuma su sake zama matsala a cikin al'umma dan haka ni in tunani shawara ta ne misali yana da kyau a tattaro su baki ɗayan su waɗanda suke da wannan in zai yi kenan a tara su wuri guda a sake shirya musu wani kwarewar abinda zai iya tabbatar da shin sun samu kwarewar koko su samu ba kamar yanda su ma din da suke aiki a yanzu haka wasu suna bukatan wannan don aka gane waɗanda ba su da wannan cancanta shikenan kaga wannan yana da kyakkyawan dalili a cire su inda suke in kuma aka ga suna da kwarewa sai a san wanda za a yi akalla a accommodating din abinda suke ciki ni abin da yasa na faɗi wannan kuma halin da kasar nan take ciki gaskiya muna yanayi ne karewa mutane a cikin abinda ake ce masa wajen labor market ba aiki ba sana'a din nan wato musiba ce kwarai da gaske musiba ce kwarai kamar yanda ba da karfi akan abin da ya shafi takardar shaida shi ma haka yake matsala ne dan haka wannan mataki na minister na education gaskiya ne mataki ne mai kyau kwarai da gaske a binciko waɗanda suke yawo da takardu na bogi kuma suke samun aiki suke yi to amma duk da haka kuma a bincike ya kamata a yi ga matasan mu waɗanda suke fitowa ba aiki din nan babu sana'a suna ta yawo a haka dan Allah suna da kwalin bogin ko ba su da shi labarin da nake samu ma akan ce yanzu haka in ka kalli waɗanda suke zuwa nan ƙasa suna aiki irin su in China misali ka gansu a filin construction companies waɗansu za ka duba certificate din su ba wanda certificate bane mai kwari amma dai akwai kwarewa za a iya yin aikin sai ga suna yi saboda haka in za a samu wanda za su kware a karkatar da aikin su zuwa ga wani abu to ina ganin zai fi kyau waɗanda kuma dama suna aikin ne sai suka je suka nemo irin wannan na boge kaga sai a jawo su baya a shira wannan in akwai wani hukunci ma a hukunta
idan kokarin jin ta bakin wasu dalibai da suka halarci irin waɗannan makarantu kawai yanzu ya ci tura idan mun samu za ku ji ta bakin su a shirinmu na gaba yanzu kuma sai jihar Jigawa inda kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar Dr. Lawale Nusa Danzumo ya shaida wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari halin da shirin ilimi a matakin farko na ƙasa ya samar wajen ci gaban ilimi a jihohin Najeriya musamman ma dai na arewacin ƙasar.
Rubuce abin da ya shafi bangaren ilimi shine aka canza tsarin ilimin da muke magana na National Primary Education Commission. Wanda lokacin da muna da makarantu na primary da secondary school ne sai kuma ka tafi college ko ka je kai diploma ko ka je kai NC ko kuma ka tafi university ko jami'a inda dai ka samu. Ba za ka shigo da wannan sabon tsari sai aka ce yanzu za a yi abin da ake cewa Universal Basic Education Commission. Kaga abin da sai aka ce universal yanzu gaba ɗaya duniya ne. Aka ɗauki wannan matakin amma matakin da ake da shi a aika ga National Commission National Primary Education Commission kaga na Najeriya ne kawai kadai wannan amma da aka zo kuma universal to sai zama duk duniya aka ce a aiwatar da irin wannan tsarin na Universal Basic Education Commission saboda Allah 2003 shine majalisar ƙasa ta wannan lokaci ta yi doka bayan an kai mata gwamnatin tarayya ta tabbatar da kafa hukumar da ake kira UBEC citizens muke da ta Universal Basic Education Commission kuma a jihohi aka ce a je a yi doka a kafa abin da ake kira SUBED State Universal Basic Education Commission. To alhamdulillah wannan shekara ta 2003 a Jigawa aka kafa wannan hukuma a lokacin ina commissioner na ma'aikatar ilimi matakin farko kamar yadda yake shi a yanzu. To muka kafa wannan hukumar SUBED na zama commissioner a ma'aikatar to alhamdulillah tun daga lokacin nan aka tafi har zuwa yau. Amma kudurin da yasa aka kafa wannan abu shine ana son a tabbatar da cewa an inganta hanyoyin biyo yara ilimi kowace ƙasa a kowace karkara kuma a Najeriya a kowace jiha a kowace kamar kuma a kowanne irin mataki shine ana son abin da ake cewa wato access ɗaya daga cikin kudurin guda hudu kenan da aka kafa abin da ake cewa Millennium Development Goals wato kudurin cimma burin ƙasashe da inganta su a cikin wannan karni na shekara a 2020 to saboda haka da aka yi wannan ɗaya kenan shine a tabbatar shi an bayar access to kowane yaro ko daga ina yake ko dan gidan wani ne shi ko a wace al'umma yake ko a wace al'umma yake a tabbatar da shi an ba shi ilimi na makaranta na zamani na biyu shine a tabbatar da cewa an samu daidaito kan ƴaƴa mata da ƴaƴa maza an ba su dama sun je makaranta sun yi karatu sun dau darasi an ba su ilimi kamar dai yadda
za iya ba ya maza
shine aka ce equity na uku shine akwai abin da yasa ko quality tabbatar da cewa da ingancin ilimin kansa ta hanyar yin matakan da ya kamata gwamnati su dauka
to ma sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai diga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legend Gresham naku baban yana jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako
tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa
to madalla a gaida baban gidan jibrin yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ruki aiko mana ta email
rai na farko rayin ka ne shehu Adamu Rijau kace tabbas masu murna bisa samun karin albashi suna da hujjar yin haka to amma inda matsalar take shine su waɗanda ba sa aikin fa ya za su yi kenan koko su ba batun su ake yi ba kai wani abin da sai a Najeriya ciwon da ke damun mutum daban maganin da ake ba shi daban Ra'ayi na gaba ra'ayin Kale Hamidu Kalala Buwa jihar Difa Jamhuriyar Niger kai ko cewa kai mu al'umma garin Kalala Buwa kukan mu da kira mu zuwa ga ministan dalibai na kwaleji shine ya kamata a kawo mana abinci zuwa ga dalibai na kwalejin da ke garin Kalala Buwa da fatan Allah ya sa mai girma ministan dalibai na kasar mu Niger ya ji wannan kira nawa amin summa amin sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa hakika yadda tsaro ke kara yin tsaroro a Najeriya abun akwai so su zuciya a ce kullum dai labari baya wuce an kashe ko an sace mutane tabbas idan har tafiya ta ci gaba da tafiya haka to gaskiya akwai ciwon kai mai tsanani kuwa Allah ya kyauta amin ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Buba Fajewa kace gaskiya idan dai haka ja gaba zai ci gaba da jan rigaman mulkin kasar nan to wallahi akwai matsala musamman ma yadda kayan masarufi yake kara hawa Allah ya kawo mana dauki kan wannan labarin kasar nan amin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa
to madalla don nan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takeice
Isan harkokin wajen kasar Iran Abbas Araghchi ya shaidawa takwaran aikinsa na kasar Italiya cewa martanin da Iran za ta mai na kisan killar da aka yi wa shugaban siyasar kungiyar Hamas a Tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri. A cikin wata sarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar a yau Litinin ta bayyana wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Araghchi da ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani ta kuma rawaito cewa Araghchi yana mai cewa Iran ba ta neman ta da zaune tsaye amma ba ta tsoron hakan. Amurka na gargadin yiwuwar fuskantar bala'in mahalli a tekun Maliya bayan harin da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya wuce. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya dole ne ya yi Allah wadai da harin da 'yan tawayen Houthi suka kai kan jirgin MT Delta Sionion. Jami'a kasar Ukraine sun ce Rasha ta kai harahara a wurare da dama da jirgi mara matuki da makami mai linzami a kan Ukraine a yau Litinin. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da daukewar hasken wutar lantarki a sassan birane da dama. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa ta kafar Telegram cewa harharar Rasha sun shafi yankuna 15 na Ukraine. Hukumar lafiya a yankin kudu da hamadar Sahara na Afirka sun ce gungun 'yan bindiga dauke da makamai da kungiyoyin 'yan tawaye na hana su shiga garuruwa da ƙauyuka da ake zargi akwai waɗanda suka kamu da cutar ƙyandabiri. Jami'a a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun ce ma'aikatan kiwon lafiya da ke ƙoƙarin shawo kan ɓullar ƙwayar cutar ƙyandabiri na ƙorafin matsalolin samun damar shiga garuruwa da ƙauyuka da gungun masu ɗauke da makamai ke aiki. Dakarun gwamnatin jamhuriyar Afirka ta tsakiya suna yakar 'yan tawaye domin daƙile tashe-tashen hankula da rikicin siyasa da ya faru a shekarar 2013.
To madalla masu raro da haka muka ka kashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da za mu sake da muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu sai a zurshafin mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com. Yanzu kan bayar da mu Habib Hafiz Abdulla ya ce maka shirin ya zo gare ku sai kuma wanda ta hada shirin Fiona Mainan Dudu da kuma ta bada umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Carol daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin kuma ke cewa Gashirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.